Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana daga nan gidan rediyon muryar Amurka kamar yadda aka saba sauraron mu a shirinmu na yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safina Tsada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Talata 29 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu magana ne akan sabon tsarin mafi karancin makin da ake bukata wajen shiga jami'o'in Najeriya bayan an rubuta jarabawar share fagen shigar su ta jam.
The University Polytechnic College of Education Provost, Rectors and DC, this technology for who to look at it. Abun da ya dace a yi a Najeriya yanzu shi ne a mai da makarantar nan makarantar na karfin yi admission a mayar ma makarantar su. Wasu suka kawo 200, wasu suka kawo 190, wasu 180, har aka kai har the last one suna aka samu 120.
Baya ga amsoshinku na tambara da muka muku a shafukan Facebook da Twitter, za mu sa a yi fashin baki a kan shin wannan tsarin na akalla maki 120 kafin shiga jami'a a Najeriya, kwalliya za ta biya kudin sabulu?
To yanzu kan bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter domin mu ji shin yaya kuke kallon wannan lamari na magana rage makin shiga jami'o'i a Najeriya.
Sakon farko daga Zainab Musa mai Aduwa tace salamu yau da gobe. Hakika batun rage yawan maki da jam suka yi gaskiya yayi daidai. Ta wannan hanyar dalibai da dama za su samu damar shiga jami'o'i ba tare da wata matsala ba. Ku tashi lafiya.
Sai Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi yace salamu yau da gobe. Ni a gani na yin hakan ba daidai bane domin jami'o'in kasar nan ba su da gurbin da za su bai waɗannan taron daliban masu maki 120 zuwa sama. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai kuma Dauda Hudu Guru yace tabbas hukumar jam ta cancanci yabo ganin yadda ta rage yawan maki na neman gurbin shiga jami'a. Wannan ya nuna cewa da gaske ana son yara su yi karatu.
Sai mai turare gwada ba yace yau da gobe a gaskiya rage wannan maki na jam a gani na bai kamata ba domin wannan zai taimaka wa dalibai su saka ci ga gurin karatu. A gani na ya dace a ƙara adadin makin ba ragewa ba, ɗalibai za su fi mai da hankali sosai wajen karatu.
Sai Rabi Salisu Muhammad Daura yace salamu yau da gobe. Rage yawan makin da hukumar jam ta yi yayi daidai, sai dai matsalar da ta ce kowace jami'a za ta iya ƙara makinta. Kun ga kuwa ana nan 'yar gidan jiya, kowace jami'a za ta tsara makin da take buƙata.
To sai kuma Muhammad Sule Garirijiya yace yau da gobe ni ban ga amfanin rubuta jarrabawar jam ba ma kwata-kwata, saboda koda mutum ya ci maki 300 ne, in dai ba shi da uwa a gindin murhu, to ba zai samu damar shiga jami'a ba a Najeriya.
Sai Ishaku Dauda ya ce yau da gobe a gaskiya mun ji daɗin rage makin da aka yi daga 180 zuwa 120, don a yankinmu yawancin waɗanda suka rubuta jam ba su ci ba sakamakon yawan makin ɗin da ake nema. Na gode, a tashi lafiya.
Sai Abubakar Abubuwa Kankara ya ce yau da gobe hakika mun ji daɗin rago makin da hukumar shirya jarabawar share fagen shiga jami'a da kulejojin ilimi da fasaha ta yi, wato jam, akan maki 120, domin kuwa hakan zai taimaka kwarai wajen baiwa ɗaliban da suka yi wannan damar shiga jami'a.
To sai kuma Babangida A Jingi Sebore ya ce yau da gobe batun rage maki na shiga jami'a yayi daidai, saboda hakan ne muke jira tun da dadewa. Fatanmu Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi.
Sai kuma Zaharuddin Yahaya Shamsu ya ce assalamu alaikum, ni kam na ji daɗi sosai, na kuma godewa Allah akan wannan lamari da har mun fidda rai da shiga jami'a, amma gashi muna sahun gaba da yardan Allah. Allah ƙara wa Baba Buhari lafiya.
Sai Comrade Adamu Jumba Al-Madarawi, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, ya ce salamu yau da gobe. Hakika nayi farin ciki sosai kuma nayi na'am da rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a.
To da yake ra'ayi riga shi ko wannan Bello Buhari Madaka yace ni manomi ne babu ruwa na da makaranta balle ma har na samu mai jam ko kuma yi ku tashi lafiya.
To
to banda abin shi ai ilimi shine garkuwar dan adam kuma shine tushen komai domin kuwa Maryam ina ga da mai noma da fatanya da wanda ya hau irin tractor yake noma ai ina ga zamani ya shigo da karatu ko ya fahimta ta da kyau yayi ta a big time ta bakin gayu
sosai
bayan aiki da
Allah
Sai
Hassan na Husaini Muhammad ya ce yau da gobe hakika rage makin da ake bukata na shiga jami'a a gaskiya abin ya bani saboda wallahi ko ni abin ya bani yana bani tsoro saboda yadda jam ke da sarkakiya amma yanzu zan iya cewa san barka amma sai dai da amma sai dai a hakan ma akwai jan aiki saboda ina da friends da dama waɗanda ke suke ce mu su fa banda ba sa ganin jam na da maki da yawa to
Wato
to da ba ruwansa da jajircewa na zuwa makaranta dan haka kenan akwai irin ina sai ina sani gwada cewa akwai wanda su da saboda makin da ke da yawa shi yasa suke karatu amma yanzu tunda an rage kila ba za a dinga karatu ba abin da yake sai nuna
to yana cikin shi kwanta da hankalin shi yana cikin tambayar da ne yaushe kakakin hukumar jam
yawa
zai ji ansa an jima kada
sai Ahmad Abdulrahman Aliyu yace rage maki ba shine mafita ba shin jami'o'in kasar za su iya daukar yace rage maki ba shine mafita ba a duba yawan daliban da suke da maki 120 zuwa sama shin jami'o'in kasar za su iya daukar su ko kaso 1 cikin 5 ba za su iya dauka ba kuma ba post UME kuma ba post UME to ya za a yi da ragowar
to sai kuma mu je ga Shehu Adamu Rijau inda yace rage yawan makin da ake bukata domin shiga jami'a da hukumar jam ta yi zamu iya cewa hakan yayi daidai sai dai kuma hakan ba zai iya sawa wasu daliban su sakan zai iya sawa wasu dalibai su sakankance bisa tunanin cewa za su ci bilis
sai Dahiru ba da masu bilkacuwa yace batun rage makin na jarabawan jam abu ne dake da tsari lura da yadda wasu daliban da kan ci jam din sun je makarantar zaka gane cin jarabawan jam din dodorido ne canza manhajar ilimi shine abin yi ba cece ku ce ba tsakanin gwamnati da malaman jami'a Allah ya sa a fahimci juna tsakanin malamai da hukumomi domin su ma yaran talakawa su samu wani abu
amin
sai Isa Suleiman yace batun rage points na jam abin nan da Hausawa ne ke cewa baya ba zani don kuwa jami'o'i na bijirewa wannan umarni ta hanyar dagewa akan tsohon tsarin makin 180
sai kuma Hawwa matar Shehu Sabo tace assalamu alaikum yau da gobe karatu dai a yau ya zama sai mai gata da uwa a gindin murhu musamman ma a ƙasa ta Najeriya jam kuma sai mai gata ake bawa amma ana ci daidai amma dai ana ci daidai gurgudu
sai Nasiru Kainuwa Hadeja Albani yace rage yawan makin shiga jami'a ba shine mafita ba domin yanzu haka sai jami'o'in kasar nan sun sake fito da wani tsarin wahalar da dalibai kafin su zama dalibai a jami'o'in
sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalam yau da gobe shirin matasa ni kan fata alheri nake yi muku tabbas kun cancanci yabo da godiya ta musamman bisa la'akari da shirye-shiryenku masu ilmantarwa fadakarwa tare da nishadantarwa Allah ya sa ku tashi lafiya yayi Usman Ahmad Kabara da Hajiya Maryam da Aunty Safinatu
to mun gode yaya
Hajiya Maryam
mun gode yaya Rabi'u to sai mu leka shafin mu na Twitter inda @mr_bilal yace #YDG hakika matakin rage yawan maki na shiga jami'a da hukumar jam ta yi yayi daidai domin hakan zai amfani dalibai da yawa
sai @adamu_madara yace salamu yau da gobe matakin rage yawan makin da ake bukata na shiga jami'a hakika yayi daidai
sai daga karshe @m_garinrijiya yace rage makin jam ba shine mafita ba mafita kawai ita ce shugabannin hukumomin jami'o'i su dinga sanya adalci da daidaito wajen bada admission
haka yake.
To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. To kan wannan batu Usman ya tattauna da kakakin hukumar yin jarabawar share fagen shiga jami'a ta Najeriya wato Dr. Fabian Benjamin dan jin shin ya wannan tsari yake nan maganar rage makin jarabawar shiga jami'o'i zuwa maki 120.
Barka da warhaka Dr. Fabian.
To me so nake nima?
Menene gaskiyar cewa jam ta rage makin da aka saba? An dawo da shi nawa ne yaya ake ciki?
Abin da ya faru in kace ragewa mutane da yawa ba za su gane abin da aka yi ba. Abin da muka yi ranan shine ba wai maganar jam ba. Mutane da yawa suka ga suna cewa jam suka yi maganar jam ba ne. Wannan duk masu manyan mutane wanda suke rike da jami'a makarantar Birnin Nigeria suka haɗu. Daga University Polytechnic College of Education Province Red Cross and this is the marriage services suka suka ce abin da ya dace a yi a Nigeria yanzu shine a mai da makarantar nan makarantar suna karfin yin admission a mai ma makarantar karfin su da ka nemi su karfin su na yin admission to su dinga yin admission ma nan to mu abin da jami'an jam suka yi shine karfin nan wanda university da makarantar suna suke da shi muka mar musu da makarantar muka mar musu dinga yin admission su a kana su sai yanzu university za ta yi fanni wato abin da ya kamata ka yi na magana tsakin da yaran zai makarantar su. Saboda in dai an yi haka gobe aka samu wani matsala ma su za su yanzu eh wai na yaran da muka ɗaukar nan mu muka ɗauke su da kanmu ga inda muka yi muka ɗauke su. To ƙarfin tsofin yara a jami'ar makaranta duk mun bar mai makarantar nan su dinga yin ilimi ya su nemi. Aka tambaye su me kuka gani wanda za su iya ku ɗauke yaran nan makaranta a kai. Wasu suka kawo 200 wasu suka kawo 190 wasu 180 har aka kai har the last one suna aka samu 120.
Wanda za su yi
wannan 120 ne zama baseline. 120 ne shi ne baseline the last year wanda za a fiya da yaro zuwa da na makaranta a Nigeria.
Kenan kana nufin 120 nan 120 din shine mafi karanci.
Yawwa da dai kenan.
Eh na gane.
Ba wai ana cewa kana da 120 din sai za ka shiga makaranta ba a'a. Inda da 120 kuma akwai wanda suka samu suka fika za a ɗauke su kai ba za su fika ba. Inda akwai makarantar da ba wanda ya samu wanda ya fi 120 ba za a iya ɗauke ka. Yanzu haka ga gani akwai kamar Kwararo Fari University na Hokkaido can Taraba. Mutane shida akwai suka zargi makarantar na yanzu haka. Mutane shida akwai suka zargi makarantar na.
Eh shida.
Yanzu a cikin mutane shida suka zargi na in dai ba wanda ya fi 120. Me zai hana ɗauke da 120 ne? Me zai hana?
Haka.
Amma shi da mutane suka ci 120. Dole su ce suka ci 120.
Wasu na maganan cewa matakin kamar zai dan dankwafa ilimi ana ganin cewa anya ba an daure ma yara bayan cewa su rashin kokari ba kenan.
Tanda ba zai so ka ba because competition. Yanzu kana zo ka karanta abin da kake so dole ne ka yi karatu ka samu score mai kyau wanda zai baka abin da kake so. Kuma akwai makarantar jami'ar da yawa da suka ce su ba za su iya sauka abin da ya yi na bayan da rubu ba. Yanzu kana zo ka shiga kamar University of Lagos, University of Ife, kana zo ka shiga Obasanjo Awolowo University, University of Benin, University of Ibadan, University of Lagos, sai ka samu maximum 200. So, tunda bai rage ba, competition zai kara. Abin da muke so shi ne makarantun nan su dinga competing da juna. Nan gaba mutane za su gane cewa wannan makarantar in dai ka je wannan makarantar ka fita masu tsokan aiki in fi ba wannan makarantar consideration. Wannan abin da muke yi na in zai kawo competition yadda mutane gobe za su gane cewa ga makarantar da in ta kare masu tsokan aiki masu fi consideration nisu wannan kuma ka kare duk irin mutanen da suke kwasowa ba a consideration nisu. To ka ga wayannan ma su tunanin cewa a'a bai kamata mu ɗauki mutanen da za su zo suna ba mu kunya ba. A yau haka yanzu an dana magana Harvard, Oxford and Cambridge ana yin magana saboda irin mutanen da suke fitowa. To nan gaba in dai muka bar jami'o nan suna kai yaran da suka fito su ne suka dauke su kuma sun yi fitar da mutane kuma irin mutanen suke fitar da su shine za mu dinga dube ko wannan muna ganin su da daraja.
To amma daga ƙarshe Dr. Fabian kana da wani kira da zaka yi ga su ɗaliban?
Eh abin da ke jawa shine wayannan abin da aka ce din nan sai su dinka man tana da 120 shike ka gama komai da komai. A'a yanzu ne ma zaka je kai karatu su don ka samu abin da kake so. Duk wanda yake so ya kuma karanta akwai abin da yake so ya karanta. Ba wai kai ka zaka kai ka ce kai ko duk abin da ka ba ka yi ba. To yanzu da kuma kaje makarantar da kake so ka je ka karanta abin da kake so ka karanta sai kai karatu ka samu score high because a cikin wannan jarabawa da aka yi na 2017 ne mutane suka samu 200 da gaban sa. Ko fi 26 abun da muka yi yanzu ba wai kawai mun zo na haka kawai muka yanka wannan dokan 120 din ba. Abubuwan da jami'a makarantar da suka kai kama da shi muka duba. Kuma da irin yanayin da ake yi nan baya wanda za a ce an sa 180 kuma mutane da yawa ba su iya su comply da 180 nan. sai su je baya suna kwashi yara wanda ba su mai rubuta jarabar goma gaba daya. Sun suka dawo daga baya suna aika mana suna roƙo cewa a mutu regularization, akwai abin da muke kira regularization. Wanda suka zo wanda aka yi ba su da record ba su ke yi jam ba aka ɗauke su makaranta, ko kuma sun yi jam ba su samu abin da ya kamata ba aka ɗauke su makaranta sai a zo a mutu regularization. Muna so mu hana. Wannan shekarar ma mun kawo wani system da muke kira CAF.
Menene shi?
A kan wannan CAF din nan, ɗalibi wanda ke so ta makaranta zai iya yana tracking admission din shi. Zai dinga dubawa in dai akwai inda aka baka ba wani admission wanda bai samu irin kowane shi ke shi ba. Zai iya query zai kawo complaint cewa gashi gashi fa an ba wani admission wanda bai samu score ya samu ba. Wannan duk ne wannan permission a kafin so that zamu dinga duba kar a samu inda za a cike wayan su. Kana a zo a ɗauki wanda baya da score kamar kai a zuwa barka da kake da high score.
To mun gode sosai Dr. Fabian kakakin hukumar Zane Jaraba shiga jami'a ta Najeriya. Mun gode. Madalla.
Wai Bahaushe ce waka bakin mai ita tafi daɗi.
Shine kakakin hukumar JAMB kenan ta shiga jami'o'i Sharifa ne shiga jami'o'i.
Kaga Usmani ma da ina da tunanin cewa wannan rage makin zai sa ɗalibai su kamar yadda wasu masu sauraro suka ce eh to amma kaga yanzu ya ƙara waye mai da kai.
Musamman in kika kula ko in ce muka lura ya maida hankali ne akan inda yake cewa ba wai an ce maki 120 ya zama ba. Abinda ake nufi shine idan akwai mai maki 120 ga kuma wasu da 180, 200 ko 200 da fiye da haka. Idan suka zo jami'ar su za a fara bawa hankali a ɗauka tukunna masu 120 maimakon a ce ku tafi to in akwai sauran gurbi za su iya samun wannan damar sai su shiga wanda haka zai
kuma jami'oi suna da ikon su sa nasu mafi karancin makin da za su ɗauka kaga kamar jami'ar BUK ta fito ta shiga gaskiya tu ba su yarda da wannan
yawa kin ga in kika kula a cikin hirar da muka yi da shi dama ya ce jami'o'i da hukumomin ilimi su manya suka tare suka kowa ya kawo a basu ƙarfin yin admission da kansu ta cewa maki kaza ne to amma kamar yadda kika yi magana yayi maganar cewa ya danganta da jami'a saboda za su iya cewa ba haka ne nasu ba ko kuma haka ne nasu
suna da ihon da za su masa sa nasu
yawa sannan ya wata magana mai muhimmanci inda yake magana cewa inda na zan so mai fashin baki da zamu ji yanzu da yana ne yana jiran mu a layi wanda yayi magana cewa in aka zo wurin neman aiki suna son a gane cewa wannan jami'ar ga irin mutanen da take fitowa da su wannan ga irin wanda take fitowa da su nagartar su kenan ɗaliban da suka fito daga wannan sai ga wurin daukan aiki kila sai a ce kai wanda suka fito wuri kaza su ake dauka da kaza su ne kaza ya wato irin wannan za mu
Usman cikin masu sauraron mu da kai wanda ya aiko da wasika cewa yana da tunanin France din shi yanzu kamar za su kwanta to ka gani wannan ba zai baka dama ka ce saboda an maida 120 baka ce ba za kai karatu ba
sai ba gurbin wancan babban ne sai kila kai ka dan samu da 120
kuma kila makarantar da kake son ka je ba ita za su baka ba
yawa matsala kenan zaka su kamar yadda BUK suka ce ba za su yi ba misali
amma ni har yanzu ban gane ba me yasa ne ba a cin shi ne sosai da aka rago shi haka sosai standard din karatun ne ya lalace ne aka rago shi haka sosai
da ke da ni da Safina da masu sauraro bari mu bi masu fashin baki mu je abin yake ne assalamu alaikum malam Kabiru Dalladi Lawanti daga Zazzau
wa alaikum assalam
to barka da warhaka kuma
barka da shigowa
To kadeji tattaunawar da yawa kadeji tattaunawar da muka yi da Dr. Benjamin Fabian na hukumar JAM wanda kuma yi mana bayanin yaya abin yake to ku masu fashin baki musamman akan harkokin ilimi kuma ga ka matashi kai ma kanka yaya kuka fahimci abin
eh wato abubuwan da yawa na farko muda wanda muka ga abin na farko abin da ya fara zuwa ranmu shine ilimi ya lalace haka ne da za a ce za a koma maki 120 zai shigo jami'a saboda in muka duba ainihin sai zuwa jami'a a wannan da ake cewa maki 180 din ma mutane da yawa kamar ni a jami'ar da na sani wato in ka ga mutum an ɗauke shi da 180 yawanci daga POG ne da ake kira educational less advantage space wato POG da suke da dama suna da rauni wajen harkar ilimi to su ma kuma yawanci sai an haɗa da neman alfarma to wani lokaci in ka duba irin wannan gurin wannan tare na gwamnati sai ka fara tunanin cewa ba mu san ainihin abin da yake ainihin wato abin da motivation na irin wannan harin ba
ka kwaro ruwa haka
yanzu abin da suka yi sai abin da jam suka yi yanzu sun dora wani murgun nauyi akan jami'o'i kuma yana tabbatar maka cikin mutanen da suke applying suna neman gurabe na shiga jami'a misali zan ba kai jami'ar Ahmadu Bello ta ce a nan arewa take za ta yi haukar dalibai 2,500 a shekara. Za ka tarar mutanen da suka cancanta dauke su a maki 180 da ake magana. Akan samu wajen mutum 20,000 zuwa 30,000 da wani abu wanda sun cancanci a dauke su.
Kuma ga shi gurbi 2,500.
Yanzu an dawo da shi 120.
Za su nin ninka kenan.
Ina samu
200,000.
Amma Malam Kabiru, idan baka manta ba a tattaunawar da muka yi da shi Benjamin Kaji yana maganan cewa in aka ce jam ce ta kawo ba a kyauta musu ba domin wai jami'o'in da kansu suka tare suka tattauna don su yanke shawarar a ba su ƙarfin su ma su zama za su iya admission da kansu.
Eh wato ai mun karanta wannan din ma na farko sai kai mamaki ga cewa to me wannan kun da bakun baya bayan an bada wannan sanarwar wucin gabanin jami'a kuma suka fito suna cewa
ba su yadda ba
an tura musu wani nauyin da ba su iya dauka ba to kaga sai kai mamaki ka ce to an aka zauna aka yi wannan taro ba
ko dai akwai dawa dawa ne
jami'a da su yi wannan taro ba yanzu dai duk maganan ba shi bane abinda dai yake nuna shi ne cewa shin an samu koma baya a harkar ilimi a Najeriya yadda dole ne a rinka rage ainihin wato mataki da ake so a kai kafin a samu shiga jami'a. Wato ilimi ya rushe yadda in an ce mamaki 80% mutane ba za su iya kaiwa ba. In muka duba wannan kuma za a ko ɗaliban kansu ba su yarda da wannan abin da jam ta yi ba.
Malam Kabiru.
In har
daga nan Facebook Live ɗinmu ga magana da kai ɗazu ne wani Ahmad Muhammad Daura. Yace rage maki tabbas ba shine mafita ba domin babu isassun jami'o'in da za su iya dauka dalibai. Abinda ya kamata shine gwamnati ta ƙara gina jami'o'i. To haka ne? Ya kamata gwamnati ta ƙara gina jami'o'i din?
Ba ƙarin jami'a bane zai magance waɗannan abubuwa ba. Abinda ya kamata gwamnati ta yi shine akwai tsare-tsare wanda aka yi na cewa akwai makaranti na koyon sana'o'i din. Mutumin da duk ba zai samu maki na shiga jami'a ba a ba su dama su makaranti na koyon sana'o'i ne kuma ya kasance duk mutumin da ya gama wa'annan makaranti na koyon sana'a ya fito zai iya ainihin dogaro da kansa ba sai ya dogara da gwamnati don kai shi aiki ba. Akwai abubuwa da yawa waɗanda aka faro a misali zan baka a Kaduna Polytechnic a shekarun baya waɗanda duk mutanen da suka kammala ainihin wannan makaranta ta Kaduna Polytechnic za a ga cewa yawanci mutane ne wa'anda yake bayan sun zama makarantar nan sun zama mutane masu dogaro da kansu. Wato waɗannan tsare-tsaren su ne ya kamata a ƙarfafa ba wai a zo ana rage ainihin. Misali yanzu ka rage ainihin maki da mutum ke bukata shiga jami'a. In ya gama jami'ar nan ina za ka kai shi. Akwai wani bincike da muka yi a 2008 duk da yake ban san ainihin ko an yi updating wannan bincike ba.
Ko an ƙara sabunta shi.
Abubuwan da mutane suke karantawa a jami'a da kuma ainihin abinda lego maki suke bukata wato kasuwan ma'aikata ke bukata sai muka tarar yawanci abubuwan da mutane suke yi suna karantawa a jami'a ba a ma bukatar su ainihin
a wannan kasuwar
sai kammala karatu shi yasa za ka cewa mutum ya kammala karatu sai ya fito yana ta
sai a ce ai shekarar sa kaza ba aiki
saboda ba a bukatar abin da ya karanta da wannan abubuwa ne da yawa wanda ina fata shi ministan ilimi da sauran masu hannu da shine a cikin al'amuran ilimi za su zauna su duba.
Na ga Malam Kabiru
nan daga baya a zuwa
a ce ba haka ba
an ga an yi kuskure za a sake shi
ga Maryam
to abin da ake kira politics sama to
haka na ga inda kuma su jam suka mayar da martini ga wanda suke soki wannan lamarin da ai aku inda suke cewa wannan wani rinkuri ne na su ga akwai da yawa yanzu dalibai da wanda suka kasa shiga jami'o'in Najeriya kaga suna fita kasashen waje Ghana, Uganda to wannan wai shi zai taimaka su tsaya din nan to ya kake ganin wannan
a masu fita Uganda, Ghana da sauransu ba wai saboda jam ne yasa suke fita ba fa wanda suke fita din nan yanzu in ana maganar cewa waɗanda iyayen su suke ɗaukar nauyin su kai su Ghana ko Uganda ko ina su je su karatu amma ba wai saboda jam bane duk mutumin da yake wai saboda makin da aka sa a makaranti na jam shi yasa mutane ba sa shiga jami'a wannan kuskure ne wannan kai wani abu ne wanda yake yawanci su jami'an gwamnati in an zo da irin wannan tsari saboda kare kike a taka ba ku ba dangane wanda ba sa kan hanya sai ka tambaye shi yaji an yi bincike an tarar su mutanen da suke karatu a Ghana ko Uganda saboda jam ne maki na jam ne ana kuwa gaskiya mu fi da wannan a ciki a cikin turai a cikin wannan harkar ilimi ba a batun
turai to bari mu waya magana da
ya yi
To bari mu fasa bakin ko ka fasa mana bakin magana da yana cewa wannan abin da aka yi zai kawo wato tsirereniya wato irin competition a tsakani na cewa makaranta kaza tana daukan dalibai masu irin standard ko kuma matsayi ko mataki kaza domin su fito da gwaninta ko kwarewa yanda zaka ga in suka je neman kamar yanda kace labor market na kasuwar ayyuka zai zama an yi aiki da kyau ko kuma su aka fi dauka makila
abun da kuma gane shi ne duk wani abun da ka kawo sai ka kwatanta shi da ainihin international best practice da aka yi aina aka yi haka a duniya aka samu wannan in ba a yi wannan ba wani bincike aka yi wanda ya gwada cewa hakan shi ne zai faru su abubuwan da muka yawanci tare da muke na ilimi ne na kiwon lafiya ne na ainihin zamantakewan jama'a ne tsari ne ake wanda ba a tsayawa wato a yi bincike a kai a ga mene ne ya kamata a yi
sai dai kiyasi wani
kawai zai zauna yana a ofis yana kyan shi kawai ce ai ko kuma yanayin su suna ganin yawon su ba sa kaiwa wannan matakin sannan yanzu ainihin dama da ake da shi na sata kudin gwamnati a ce an tura yara turai karatu wannan batun ce da kuma yaki cikin hanci da rashawa ya tushe shi saboda haka dole su nema wa yaran su inda su yadda za su tafi su shiga jami'a a nan Najeriya mu dena kawo tsare-tsare na ilimi ko ciwon lafiya a rinda kawo siyasa da soraya ciki
to mu kalli batun Malam Kabir mu kalli batun standard din karatu
matsayin shi kanshi
karatun da ai yanzu ake cewa ya tabbarbare mu shi ma yana daga cikin abun da yasa mutane ke barin Najeriya su je wasu kasashe karatu
kamar ma magana da muka yi da ke a kasar dazu kike muna maganan cewa wannan karya kawo abin da ake cewa bature yake cewa garbage in garbage out wato an zuba shirme an kwashe shirme
to dan kwanaki ma muka yi kan wannan miracle center din
nan yanzu yana daga cikin nagartar karatu to ingancin kamar yadda bane tace.
Ni ganewa shine din maganar da ake cewa ilimi ya tabbarware a Najeriya. Duk da tabbarwarewar ilimi a Najeriya sai ga mutum na ya gama makaranta. Ba a mali sa din sa cikin dalibai mafi ainihin kwazo. Amma daga yaje turai za ga cewa ya zama to ɗaya daga cikin mutanen da suka fi ainihin azaka cikin daliban da suka kammala ko a Oxford ko a Cambridge ko ma ko wata jami'a da kasar Najeriya.
In ya samu dama.
Haka maganar cewa wai ilimi ya tabbarware a nan wurin ba wai tabbarware wancan ilimi ba ne irin waɗannan tsare-tsaren yau a kawo wannan gobe a kawo wancan shi ke jawo matsaloli da ake fama da su a ilimi
wato ba tsayuwa wuri ɗaya
wanda yake wai perfect tsari abin da ya kamata a yi a ce an yi wani tsari amma za a duba shi bayan shekara biyar a gwada a ga cewa akwai abin da ake kira monitoring and evaluation in an duba a ga tsarin nan cewa shi ya fi dacewa mu ci gaba da yinsa ko dai akwai wasu gyare-gyare da za a yi to amma yanzu in an yi tsari guda ɗaya sai a tafi shekara goma in ba wani cin rai ko wani siyasa ya taho ba sai ga cewa babu wanda ya kula wannan tsari ɗin haka za a yi tafiya babu maganan training na malamai ko retraining nasu na ɗaya kenan sannan kuɗaɗen da ma aka ce a ware wanda majalisar ɗinkin duniya ta ce a ware saboda ainihin harkar ilimi za a ga cewa gwamnatoci ba sa yin shi ko waɗanda suka ware ɗin kuɗaɗen ba a bada su saboda ainihin ayyuka wanda za su kawo ingancin ilimi ɗin.
To
haka abubuwa ne wanda yake dukkanmu sai mu sai mun duba waɗannan abubuwa sannan mu ga za mu yi wa kanmu na ainihin yadda ƙasarmu za ta farfaɗo.
Malam Kabiru yawanci tunda muna magana akan inganci na ilimi da maryanta tsakalo mana yanzu na maganan standard kamar yadda Bature yake cewa shin wannan maganan inganci da muke a mako mai zuwa Allah ya so muna nan zamu hada shiri rana ita yau Allah ya kai mu akan maganar wani tsari da akan yi wanda zaka ga a shigo da daliban waje wasu kasa daga kasashe daban-daban su shigo Turai kamar wai abin
student exchange
da ake na misayar dalibai na secondary daga 15 zuwa 17 wanda ana ga haka wani mataki ne da zai inganta ilimi wanda a cikin hirar da nayi da ɗaya daga cikin shugabannin wannan abu yayi maganan cewa hakan ya nuna domin da daliban suka koma sun yi ba ta kashi sun ba wa jarabawa kashi da kyau da kyau to za mu ji a mako mai zuwa za mu nemo ka sai mu ji yaya wannan abin yake in ya so sai mu tattauna gaba ɗaya da kai mun gode kwarai.
Mun gode kwarai.
Mun gode sosai.
Madalla. Madalla. Yawwa. So to kin ji Maryamu da Safinatu ta bakin shi mai fashin baki al'amura na ilimi wato Malam Kabiru Dalla Dallawanti wanda shi ma kanshi malami ne kuma dalibin ilimi
kuma ya fayyace abubuwa
dalla-dalla sannan
ni kaina na ƙari yau
gaskiya saboda kin ga maganan da yake shine ya danganta kamar akwai maganan da ta tsaya mun are yace zaka ga daliban mu a Najeriya wanda ake ga kamar maryam basu da kokari sai ki ga idan suka gama dan karatun suka dan fito kila ba ma wani babban mataki suka cimma ba a ce dalibi shiga first class waye amma in ya taho irin kasashen turawa sai kiga yana ta huta kawai
ni akwai da na sani
saboda ya samu dama
akwai da na sani aka kore ta daga jami'a ko ta tana zuwa nan gurin ta fasa wani
baja baja
ta masa
lokacin da muke jami'a Najeriya cewa muke Musa a muke nema
to dai a shekarar da ta kammala karatu ba wanda ya samu maki irin
makin ta anan din amma a can kuma za a ce ba komai bace to sai mu dubi irin wannan to mako mai zuwa zamu dawo da magana wannan maganar musayan dalibai kamar yadda muka yi magana yanzu a madadin yar uwa
Maryam Bashir Bugaji
da wata yar uwar
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da shine ya bada umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu ne Mr. Pete Solomon Jack shine ya hada mu da ku a shafin Facebook Live har nago ne yana cewa tsarin da aka yi
sha sanan
lange lange ya ce tsari yayi kyau a Facebook Live to kaji Solomon